sansanin muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsakai mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a barkanku da hantsi. Ga cikakken labarin mai karantawa Baba Yakubu Makere. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ba komai bane illa tashin hankali Iran ke bukata. Bayan ta kace jiragen da kuma mai guda biyu mallakar wasu kamfanonin Burtaniya guda biyu a wani bangaren teku na kasar Iran din da ake kira Strait of Hormuz a jiya Juma'a. Da yake amsa tambaya da muryar Amurka ta yi masa a fadarsa ta White House. Trump ya ce mun ji an ce jirgin guda ne kana aka kuma ce jiragen guda biyu ne amma dai za mu yi aiki tare da Burtaniya. Sai dai ya ce ba mu da wata rubutacciyar yarjejeniya da Burtaniya akan wannan batu, amma kuma ina ga ya ce ina gani akwai dadaddiyar alaka tsakanin su da za iya aiki akai. Hukumar harkokin sufurin ruwa ta kasar Iran ita ce ta bukaci a kama jirgin ruwan da ake kiran shi Stena Impero mai dauke da tutar Burtaniya saboda rashin bin dokokin ruwa ta na kasa da kasa, a cewar askarawan tsaron tekun wanda wani bangare ne na rundunar sojojin gwamnatin Iran. Adadin yan jarida da aka kashe su a kan aikin su a shekarar 2018 ya ninka abinda aka gani a shekarar 2017, a cewar wata kungiya mai zaman kanta a nan Amurka da ake kira Committee to Protect Journalists. An tabbatar da yan jarida da ma'aikatan yada labarai 88 suka mutu a kan aikin su saboda ana auna su ne a kan rahotanni da suka bayar ko kuma sun yi aiki a wurare masu hadarin gaske. Yan jarida mata su ma suna huskantar irin wannan hadarin wanda takwarorin su maza suke huskanta yayin da suke gudanar da ayyukan su. Sai dai matan suna huskantar wata barazana da bai shafi mazan ba. A wani taron kasa da kasa akan walwalar yan jarida da aka gudanar a birnin London, mahalarta sun tattauna batutuwan barazana da kuma hanyar shawo kan labarin. Nadine Hoffman, karamin daraktar kungiyar kasa da kasa ta yan jarida mata, ta faɗa cewa a wani bincike da aka gudanar a bara, binciken ya ce yan jarida mata 600 ne suka ce suna huskanci barazana ta yanar gizo. Ta ce yawancin barazana ce ta lalata da kuma cin zarafin yaya mata. Wani mutumi mai shekaru 42 da haihuwa daga Brooklyn na jihar New York ya dawo nan Amurka, inda ake masa tuhumar yi wa kungiyar IS yaki a matsayin kwararren mai harbin bindiga, kafin daga bisani aka yi masa karin girma ya zama shugaba a cikin kungiyar. A jiya Juma'a ne hukuma ta sake bude tuhumar da aka yi wa Ruslan Maratovich Asainov, wani daya bayan da sojojin Amurka masu marawa rundunar Syrian Democratic Forces baya suka mika shi ga jami'an hukumar tsaron Amurka. Ma'aikatar sojojin Amurka da ta dauko shi da jirgin sama zuwa New York, inda aka ya bayyana gaban wani alkali a jiya Juma'a. A cewar takaddun kotun, Asainov dan asalin Kazakhstan ne, kafin daga bisani ya zama ba Amurka kana yi balaguro zuwa Syria a shekarar 2013, inda ya fara yaki tare da kungiyar IS a matsayin kwararren maharbi. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tsananin karancin abinci da ake fama da shi a Zimbabwe yanzu ya kai ga bukatar agajin gaggawa. ta ce yawancin al'umman kasar ba sa samun abinci ne saboda yawan sauyin yanayi da ya janyo fari mai tsanani da kuma durƙushewar tattalin arziki da kasar ke huskanta. Wata mace mai suna Plazida Chibora da ke zaune a garin Epworth mai fama da tsananin talauci mai nisan tafiyar awa daya a mota daga kudu maso gabashin babban birnin kasar Harare. Ta ce tana shan wahala matuƙa kafin ta samu abin da za ta ciyar da jikokinta. Hukumomin kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya da gwamnatin ƙasar sun ce Zimbabwe tana buƙatar kimanin dala miliyan 218 domin yaƙar yunwa da ta'addabi kimanin mutane miliyan 5,500 daga yanzu zuwa cikin watan Afrilun shekarar 2020.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Kuma dalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda an jima kaɗan za mu maimaita muku shirin tsakai mai wuya. Amma bari ku fara da jin maimaicin shirin kallabi tukuna.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da bakuwarmu Dr. Aisha Yushawa Armayau, wadda na tattauna da ita akan matsalolin da ƴan gudun hijira ke fuskanta a Najeriya. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda abokiyar aiki na Amina Buhari Auna ta yi mata wannan tambayar.
To dakta, yanzu a Najeriya da satar jama'a da garkuwa da su ya kusan zama ruwan dare. Waɗanda suka taba samun kansu cikin wannan halin, wani lokaci za ki ga sun shiga wani yanayi irin kamar firgita ko gigicewa da ake kira PTSD da Turanci. Shin kukan samu mutane da ke kawo kansu asibiti? Don ko wannan kin ga zama babban matsala.
To gaskiya abin da zan gaya miki shine yawancin mutane suna zuwa asibiti da kansu. Idan abin ya fi karfin su suna zuwa asibiti da kansu. Kuma kamar mu akwai wani wuri a nan Plateau da muka je muka yi kungiya muka likitoci amma muka yi kungiya da kanmu muka je wurin muka ce bari mu je mu yi binciken irin ciwon tabin hankalin da zamu iya samu a cikin wayannan mutanen. Saboda di yawancin abin da ake zuwa yi ana zuwa kai kayan abinci ne. kayan magungunan hawan jini da magungunan zawo da magungunan, amma babu wanda ke zuwa ya kai a ce wai bari a bincika a ga ko akwai masu tabin hankali a wurin ko akwai wanda kansu ya tabo. To ni kuma ban ga ta yadda za a ce an yi ko an yi garkuwa da mutum ko kuma an ji an kakkashe
mutane a gaban ka
sannan kuma a ce wai kan mutum lafiya kalau. Saboda akwai wasu iyayensu ne aka kashe, wasu ƴaƴansu ne aka kashe. Saboda haka suna cikin tashin hankali amma babu wanda ke kula da wannan fannin. Ba shi ake tunani ba, ana tunanin wasu abubuwan ne. Saboda duk abin da za a kawo ne saboda a ce an yi.
Shin magungunan ma da ake kawowa suna yin wani tasiri idan hankalin mutum ba a nitse yake ba?
To ai dalilin da yasa ni naje na ce bari ma in yi bincike wai menene ma mutanen nan, su wayannan mutanen ba su da wani abu da ke damun su ne a cikin kwakwalwarsu sai wannan magungunan da ake kai musu. Saboda zaki ga ana ta kai kayan abinci amma ana ta samun ciwace-ciwace a cikin kamp din nan. Yau yara na zawo, yau wannan. To da muka bincike muka ga to ai yawancin ma matan da ke wurin ba sa ma cikin hayacin su. Baki hayacinki ballanta naki kula da ma dan ƴaƴanki a wurin. Saboda hayacinki a hankalinki a tashe yake. Saboda abubuwan da kika gani da tashin hankalin da kika gani wasu an kashe musu mazajen su. Saka tunda ba sa cikin hankalin su kin ga ba za ma su iya kula da ƴaƴansu ba.
Kwarai.
To kenan abun ma da ake kaiwa kenan ya zama kaman ma ba shi da amfani. Tunda kin kawo min kayan abinci amma ban ma san cewa in ci abinci ba. Saboda abun da ke gabana yafi abinci. Saboda haka idan ba a kula da kai ba ta fannin kan duk abin da za a kai musu ni a wurina ba zai musu tasiri ba. Shi yasa ake samun matsala amma mutane ba su gane ba.
Haka.
Na fahimta.
Amma daga binciken da muka yi yanzu ni na gane cewa mata da kuma su da bakin su suka fada cewa wani lokaci ma an ce suna da hawan jini amma ba hawan jinin bane ba bakin ciki ne da tunani ya saka musu hawan jinin saboda ko bacci ba su yi ba su san ma inda akai su aka aje su saboda wata tace min ga miji na a cikin wurin nan likita amma bani iya ganin shi sai je mu hada a wurin abinci ana ba mu abinci kaman kaman irin kaman ba a gidan mu ba
kaman yanda ake ma in gidan yari
kaman da ake da in gidan yari ko kuma kaman a ce an tara mu a cikin garin mu kin ga akwai bambancin mutanen da aka tara a cikin gida da kuma wanda aka tara a waje
correct
to wannan a cikin kasar ku ne kuka kasance an tara ku a wuri guda saboda an je an yi banna a garin ku a hakan kuma ba ku da ranar koma gida
haka ne ba ma gidan ma da za
ku ba gidan da za ku koma ballantana ma a ce kun koma to su abinda suke roƙon gwamnati shine su ba su son zama a irin wannan wurin na farko na biyu kuma a gyara musu gidajen su koma gidajen su a samu musu abinda za su yi da yawan su sun koma shan kwaya ba yara ba ba manya ba wani magidanci da na gani yace min yana shi ya fara shan giya ya kuma sha giya ne saboda in ya sha tana kwantar shi da hankali ya samu ya bacci saboda bai san ta inda zai fara ba yace matan shi biyu da ƴaƴan shi 12 yace bai san ma inda su ƴaƴan shi suke ba shine yasa ya fara shan giya bai san ma zai bar shan giyan ba ba zai bar shan giya saboda in ya ma ban nan wuri yace min in na ma ban nan wuri ban san inda zani ba saboda komai na an kona ba ni da komai saboda haka manya suna shaye-shayen yara suna shaye-shaye saboda akwai yara ma da na tara muka musu tambayoyi wasu suka ce mun su suna son su yi wasa ba su da wurin wasa wani ya ce mun shi yana son ya ga makwabtan shi ba shi da makwabta saboda haka abin ya zama musu damuwa su kansu da yaran da manyan duk abin da ya zama musu tashin hankali kuma wannan abin ba shi da ranan karewa haka wani yace mun abin kuma ba shi da ranan karewa
to master raro anan muka kawo karshen shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ci mu da karshen wannan hirar a madadin Dr. Aisha Tuyushewa Armayau da Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
janna yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya
tsaka mai wuya
da ayi ɗan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan ƴan sanda na ƙasa kwari a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin ƴan sandan ƙasa
yawa muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan birnin Washington DC barka ku da zuwa ga shirin mu na tsaka mai wuya
ni kafin bari na waki diddiga ya nuna min cewa ƴan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000 a lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160 muna da jihohi 36 da Abuja muna da ƙananan hukumomi 774 ƙauyuka garuruwa manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1 ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 din ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa za an gara maka misali Egypt tana da mutane jimilla miliyan 80 amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin ƴan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan 4 amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka ƴan sandan Najeriya sun yi kaɗan
tsohon ministan ƴan sandan Najeriya kenan Alhaji Adamu Maina Uziri
to kamar da Hassan Maina kai ne ya faɗa wannan murya ta Adamu Maina Uziri ce tsohon ministan harkokin ƴan sanda na Najeriya inda yake nuna irin ƙalubalen da ke fuskantar Najeriya a kokarin ta na samar da sha'anin tsaro mai inganci abin da ya sa wasu jihohi ma suka fara nema a kyale su suka fara nasu rundunonin yan sanda masu cin gashin kansu daban da na yan sandan gwamnatin tarayya. To amma ya sauran jama'a suke kallon wannan al'amari ne.
Tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri yace yana goyon bayan kirkiro yan sandan jihohi a Najeriya.
Ina gani idan ana so yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi su bada tsaro ga yan Najeriya to maganan a rika kakkaucewa daga kirkiro yan sanda a rage a yi musu garan fuska a dauki wani abu daga nan a ce ga yan sandan jiha ga yan sandan wata kila karamar hukuma misali su zo su yan sanda ne amma aikin da za su yi daki 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 wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa ga sannan kowa yana kokari
Shuaibu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya
da ayi yan sandan jihohi gara a kara ma waɗannan yan sanda na ƙasa kwari a kara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin yan sandan ƙasa sa'annan ayi kusa kwarima da harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo bane saboda haka madadin kikiro yan sandan jihohi wanda zai ba gwamnati dama amfani da su don biyan bukatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta dauki yan sanda duk matasan Najeriya a yi kokari a cashe a dauki nagari a shiga da su aikin yan sanda
ta ga sheka Hassan da wannan rawayi to yau a ci gaban muhawara da shi Hassan din shirya mana tsakanin mutane biyu da suka hada da Alhaji Abubakar Tsab tsohon commissioner yan sanda a jihohin Abia Sokoto Oyo da Lagos da kuma tsohon hafsan mai kanjiragen sama Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa muhawara kusan gabaki ɗayan sa za ta ta'allaka ne akan zarge-zarge guda uku da aka jima ana yi game da wannan lamari musamman da ya shafi yan sanda na farko dai akwai zargin cewa an fi kula da sojoji fiye da yan sanda zargi na biyu shine cewa soja sun fara kwace ayyukan da yan sanda suke yi sannan kuma akwai zargi na uku na cewa yan sanda sun fi kwanda cewa su zauna a karkashin mulkin farin hula da su zauna a karkashin mulkin soja to daga kan zargin na ƙarshe za mu soma da shi a komodo Ahmed Tijani Gamawa
ba amince da wannan ba dalili kuma in ka duba ba wani shugaban ƙasa da zai zo yayi wasa da aikin dan sanda in ka duba yau a Najeriya nan ba kauyen da zaka je baka samu dan sanda ba kuma kamar yadda ka faɗi cewa wayannan kayan aiki da kayan yaki da sauransu da ake ba sojojin Najeriya da su Air Force da Navy da kuma Army cewa yan sanda ba su samu wannan ba ina tabbatar muka cewa maybe shugabannin su yan sanda ba su nemo wayannan abubuwa ba ko kuma in aka ba su sun saci kamar yadda shi babban yana commissioner of police Abubakar Safi faɗa saboda wayannan abubuwa fa in ka duba duk daga sace-sace ne a kullumin dukkan wayannan abubuwa akan shugabanci ne in ya zama to kuna da shugabannin da za su kare muku maradunku da yancinku to fa kun tsira in kuma ku samu shugabannin da za su tashi su tsaya su tabbatar duk abin da kuke nema na kayan yaki kun samu ba to haka za ku tafi a tambele jama'anku mutanenku men dinku wato yan sandanku su dinka kwana a mota wasu su kwana a daji a titi yanzu ka duba abin da ya faru kwanakin baya a Maiduguri abu ne na tashin hankali kwarai da gaske ka dauki yan sanda ka bar ya bar gidajensa da iyalansa ka kai shi wurin yaki ka aje shi a Maiduguri yayi wata shida baka bashi allowance dinsa ba yana kwana a cikin mota yana kwana a titi hatta kai hakurin su ya kare har suka fita suna harbe-harbe suna zanga-zanga akan titi to kaga wannan abu ne na tashin hankali kwarai da gaske wanda yake ya samu wannan
ya kuma da headquarter yan sanda Najeriya ta ce ba zanga-zanga suka yi ba wasu sun je ne su bincika mai fada abu wasu sun je su yi tsokalin da yake
wannan wato wani ne magana ce ta siyasa ba za su faɗi gaskiya ba
domin su faɗi gaskiya kuma suna challenging kansu kenan to shi abin da ke faruwa bindigogin da aka sai aka ba sojoji wannan daidai ne domin in babu da sojoji masu ƙarfi wani ƙasa zai iya zuwa kula shi ga ya kama shugaban ƙasar mai tare da shi sojoji su tsoka kubin da aka ba su wannan ya isa amma ya kamata 'yan sanda ma ba su komi da komi da za su yi aikin sosai
eh to amma Alhaji Abubakar Tsab ina son kaɗan bayani cewa akwai korafi da masu lura da shanin tsaro a Najeriya suke cewa kamar tsakaninku da sojoji akwai dan kallon kallo hakan nan gaskiya ne
eh wato da ba abin ya so dadewa ne ga san kafin first coup 1966 lokacin muna karkashin Turawa albashin da ɗan sanda suke karɓar ya fi da sojoji amma da sojoji suka karɓar mulki sai suka turi ba suka ƙara abin nan albashin su da losses nasu kuma ba wanda ya isa ya zo ya ce ku rage domin su suke buke har lokacin da kuka samu sulan rukuma ya kamata ɗan sanda ma ya kamata a ba su rice nasu ya kamata sojoji ba su sani su aikin su su jifanin kasa ɗan sanda kuma aikin su su kare mutane su enforce law and order amma in aka yadda soja ya zo ya kama ɗan sanda a titi na dukansa katon murar ba zai jofin to abin da ba musu kenan kowa yana da aikinsa yi aikinsa dukan muna aiki don kasar nan ne ba wai muna aiki domin kakkanmu ba
to iya kuma da misali wani lokacin kuna ganin kamar ko ne manya ko soji a kan 'yan sanda me yake kawo ka ne har a yi ta rige ma wani lokacin ka ji an ce soji sai a ban sauro yanzu misali kwanan nan kwanakin baya na tabbata ka ji rahoton cewa 'yan sanda da soji a jihar Yobe sun yi dauki ba da ila kanin su kuma irin wannan rigimin ya shafa ruwan wuraje daban-daban a Najeriya me yake kawo ka ne
to wayannan abubuwa a duk da suke faruwa ba daidai bane dole ne kowai ne su mutunta juna kamar yadda shi babban yana ya faɗa duka ana aiki a ƙasa ne domin a tafi tare a tsira tare
eh to amma in na dawo kanka Alhaji Abubakar Tsaf akwai wani babban dan sanda a Najeriya da nake magana da shi a kebance yake ga min cewa shi a matsayin sa na dan sanda baya taba aminta da soja a sha'anin jagorancin gwamnati a Najeriya yake bani misali da cewa sojoji ba kasafai suke son su inganta aikin dan sanda ba sun fi damuwa da 'yan uwan sojoji ko da kuwa sun bar aikin sojan ne amma suna ganin kansu kamar har yanzu su sojojin ne har ma ake bada misalin cewa kamar a lokacin gwamnatin Shehu Shagari akwai kayayyakin fadada aiki da aka sai wa 'yan sanda amma sojin sun kwace yi mu bayani kuma na rakar dai
yau abin da faru da san so lokacin yaki da so ba da from world din nan an kuma kan police action police da ka fara tura su a ciki lokacin da police shi da police da sojan ya da kyau suna aiki tare bayan da aka yi wannan hidima kuka sun samu gwamnati da fari hula lokacin cin gari ya sa general adekun dai aka ba shi kwangila ya sai ta aiki aiki ya kama a yasan da motoci da za su iya shiga cikin ruwa ma da motoci a su fesa ruwa in akwai demonstration to daya a cikin dan sanda ba zai kira sunansa ba domin dan disciplines still there shi ya ce ana hannun sojoji wani hannun 'yan sanda wata kila za su wata rana za su zuka ba su abin nan mishi a wajen sojoji za su hana sojoji
a kaba kwa ɗaya daga cikin sojoji ke
da cikin hannun shi ne aka zo aka kwace suka kaya na da motocin nan motocin da sojoji suka kwace ma ba su a farin shi sai da kwa ɗauki motoci a jejeji a sai itace a kama matansu shi kenan da ce lokacin muna da kofin din nan yanzu da mun je da nisa
gaskiya wani kila ma da duk irin waɗannan rigimar da suke faruwa a Najeriya da ba sai an tura sojojin ba
sosai sosai
to ya kuma da ka je ka kun kwace musu motocin su
alhamdulillah wannan ra'ayi ne na shi wannan jami'in 'yan sanda da ya gaya maka cewa duk saboda sojoji sun yi shugaban kasa sun yi ritaya sun zo sun yi shugaban kasa a lokacin mulkin demokaradiyya cewa ba su kula da aikin dan sanda ba ban yadda da wannan ba dalili ko shine kulliyomin abin da nake faɗi shine ba wani shugaba da zai samu shugabancin kasar nan ya kai har matsayi na general ya nada hannuwansa ya kawo ainihin bambanci ba ma a yanzu yadda na san irin shugaban da muke da shi a janar Muhammadu Buhari wanda yake shugaba ne mai adalci mai gaskiya mai riƙon amana wanda yake kuma baya nuna bambanci ya dauki kowa daya kuma ina tabbatar maka duk wata hukumar dan sanda ko sojoji dukkan abin da suka nema na aiki in dai har sun nema
na tabbatar maka domin
a so ina zuwa ai kuma wanda zo ai mun bayyana abubuwan da aka sai a soyayya gaba ɗaya su zaki wani bayanin abin da aka sai a sanda
wana shaka cewa kwararren sojan sama irin shi Ahmed Tijani Gama Adam zai kasa iya amsa wannan tambayar saboda haka sai a jira mu mako mai zuwa domin a ji amsar da zai bayar kuma bayan ta za mu taba zancen zargin da aka dade yana wasu yan sanda na cewa cin hanci da rashawa musu katutu da wannan dai kamar da muka ce sai shirin mako gobe insha Allah yanzu kan a madadin su baki namu Abubakar Sab da Ahmed Tijani Baba Gamawa da kuma shi musamman wakilin namu da shirin muhawara na Hassan Maina Kaina yini Ali Fan Sokoto na Washington DC muke fatan mun muku kallon sai an juma
to madalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Adam, may we young and honey? What an hour mutum kai da kyau da dama wadannan mutum kai da kyau da dama wadannan mutum kai da ke mu na dama wadannan mutum shi yake mu na dama kace san mutum mai wuya ga na hali ko da adam mai wuya ga na hali ban gida har da dalil da gani shuga adam mai wuya ga na hali 24